To jama'a muna fata kun shirya sauraron sashen wasu na murar Amurka da ke muku magana daga nan daga birnin Washington DC a wannan lasari a kan mita 22-25.
Masu jin mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon Fara'a, amfani sarauniya Nomad da LOL da kuma Niya.
Su kuma masu kwamfuta duk da suke so sa ya samu mu a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ta da fatar ku ne lafiya Aliyu Mustafa Sakwato ne tare da
Maryam Dauda muke tarbarku da wannan shirin na musamman na tsawon awa daya.
A wannan rana ta musamman tarihin Najeriya, ranar da duniya ta zaci cewa za a yi zaben shugaban kasa da 'yan majalisun tarayya, amma hakan bata samu ba. To yaya dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ke ji game da dage zaben nan?
Ba ka daga zabe sauran awowi kadan a yi zabe.
Alamomi da ke fitowa daga bangarori daban-daban na Najeriya na nuna cewa 'yan kasar su ma ba su ji daɗin dage zaben ba.
Gaskiya daga zaben da an kai ban ji daɗi ba.
Wallahi ma ban da lafiya yanzu asibiti za ni. Saboda bakin cikin ba mu san dalilin daga zaben nan ba. Ba mu san makircin da aka shirya ba.
Wata rana sai dan mu tashi a bacci mu ji wasar da Najeriya.
To fa.
Lallai.
To sai a shirya kenan ko?
Eh babu shakka, sannan kuma muna nan tafi da labarai da rahotanni kamar yadda kuka ji a kowane lungu da sakon Najeriya, kuma za mu kwashi awa daya cik muna kawo muku waɗannan rahotannin.
Baya da baya haka kuma za mu buɗe layukan mu na awa daya domin kuma masu sauraron mu ku kira mu ku gaya mana yadda kuke ji don mun tabbata kuna da ra'ayoyi kan wannan abin da ya faru.
Wannan haka yake, lambar da za a kira kuma ita ce 1-202-205-2655.
To kafin mu kai ga waɗannan rahotannin da jin ra'ayoyinku, bari Sarfi ya baku labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Hashin Gumel. Masu kada ƙuri'a a Najeriya sun tashi da safe yau Asabar da labarin cewa an ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa har izuwa mako mai zuwa. Hukumar zaben ta Najeriya ta ɗage zaben ana sauran sa'o'i kalilan a fara kada ƙuri'ar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira 'yan ƙasar mafi yawan al'umma Afirka cewa su kwantar da hankalinsu. Ya faɗa a wata sanarwa cewa ƙasar ta kai wata gaba mai wuya a tafiyar ta dimokuraɗiyya. Shugaban ƙasar ya ce hukumar zaɓe ta INEC ta ba da tabbacin gudanar da zaɓen wuni ɗaya kafin a fara shi, amma kuma sai gashi ana sauran sa'o'i kalilan a fara zaɓen ba ta kammala shirinta ba. Ya ƙara da cewa mu da sauran 'yan ƙasa mun yarda da su. Shugaban hukumar zaɓen INEC Farfesa Muhammadu Yakubu ya faɗa manema labarai cewa wannan shawara ce mai wuyar ɗauka, amma ya ce saboda samun nasarar zaɓen dole hukumar ta ɗauki wannan shawara. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓace don kaucewa amincewar majalisa wajen gina bango a kan iyakar kudancin Amurka, wanda hakan ke zama wani ƙalubalen shari'a da zai taimaka wajen gano girman ikon da shugaban ƙasa ke da shi. Yana mai gargaɗi akan abin da ya kira mamayar 'yan daba da miyagun ƙwayoyi da aikata laifuka. Jiya Juma'a Trump ya ce ayyana dokar ta ɓace abu ne mai kyau da ya kamata a yi. A wani lokaci yayin da yake magana a fadar White House ya ambaci wasu gungun baƙin haure, wanda yana nuni ga wata tawagar baƙin hauren da ke fitowa daga ƙasashen tsakiyar nahiyar Amurka da suke ta ƙoƙarin shigowa Amurka a lokacin shugabancinsa. Trump na yunkurin gina bangonsa, babban alƙawarin da ya yi wa Amurkawa a lokacin yaƙin neman zaɓensa, abinda ake ganin zai faranta wa 'yan siyasa masu ra'ayin mazinjiya, amma kuma zai iya sa zargin Trump da yin amfani da muƙaminsa wajen cimma wani buri. Sojojin ƙasar Masar sun ce an samu wata arangama a yau Asabar a wani shingen duba motoci tsakanin sojoji da wanda ake zargin ɗan ta'adda ne a yankin zirin Sinai. Mai magana da yawun rundunar sojoji ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na AFP cewa an kashe sojoji 7 a harin da aka kai a arewacin Sinai, yayin da wasu sojoji 15 ko an kashe su ko kuma sun samu rauni. Tamar El-Rafai, mai magana da yawun sojojin, ya ce a sanarwa wani jami'i da wasu sojoji 14 an kashe ko an raunata su, ya dai bayar da adadin yawan mutanen da suka mutu. El-Rafai ya ce jami'an tsaro za su farauto 'yan ta'addar kuma su tabbatar sun ga ƙarshensu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar rubatukan ta Papa Roma ta faɗa a yau Asabar cewa Papa Roma Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika a Amurka, Theodore McCarrick, da ya yi abin kunya. A cikin watan Yulin bare ne Francis ya amince da murabus ɗin McCarrick da ya yi daga makarantar horon malaman Katolika, biyo bayan tuhumarsa da aikata laifin lalata da yara da manya a majami'u shekaru da dama. Badikan ta faɗa wata sanarwa cewa cikin watan Janairun shekarar 2019 ta tabbatar McCarrick ya aikata, yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki da 'yan ɗariƙar Katolika ke fadar ke faɗan laifukansu da suka yi wa Ubangiji, inda aka tabbatar da laifinsa na lalata da yara da manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba. Doka ta 6 a cikin dokoki 10 na addinin Kirista, Allah ya haramta yin zina. McCarrick ya nemi afuwa akan matakin korarsa daga matsayin limamin Katolika, amma duk da haka an ci gaba da ɗaukan matakin korarsa, kuma an shaida masa hakan a jiya Juma'a. Daga ƙarshe, mayakan ƙungiyar ISIS da suka rage suna kare ƙungiyar an zagaye su a wani ƙaramin yanki da ke ƙauyen Baghouz na gabashin Siriya, suna cikin halin tsaka mai wuya, a cewar kwamandar rundunar sojojin Amurka da ke marawa rundunar Syrian Democratic Force da Amurka ke marawa baya. Bayanai da yana zuwa ne yau Asabar bayan kwashi kwanaki ana samun jinkiri da wahalar faɗa da 'yan ƙungiyar ta ISIS, lamarin da ke ba da zaɓin zaman tattaunawa kawai kan yiwuwar miƙa wuya, abinda har ya zuwa yanzu babu labarin hakan. Pratt ya ce 'yan ƙungiyar da ke ikirarin kafa daularsu, waɗanda a wani lokaci suka mamaye wasu manyan yankunan Siriya da Iraki, yanzu haka kuma yankin da suke riƙe da su ba su da yawa, ko mayakan ISIS na fuskantar hari daga ko'ina. Amma yunkurin da ake na kawo ƙarshen ISIS da 'yan wato na ɗan samun koman baya, saboda damuwa da fararen hula da suka haɗa da mata da yara, mayakan ƙungiyar ta'addancin waɗanda ke ƙoƙarin arcewa daga inda ake faɗan.
To, a gaishe ka Sarfilu Hashim, ka muku labaran duniya daga sashen wasu murya muka a Washington. To, yanzu za mu kutsa cikin gandun rahotanninmu, kuma za mu share fage a Yola ne da Ibrahim Abdulaziz da yake ɗauke da martanin da ya jiwo daga bakin ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP Alhaji Atiku Abubakar.
Bayan shafe wuni ana tare da raɗin yiwuwar ɗage babban zaben Najeriya a yau Asabar ɗin nan, shugaban hukumar zaɓe ya bayyana ɗage zaben zuwa 23 ga watan nan. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ƙara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an ɗage shi daga 2 ga watan gobe zuwa 9 ga watan na gobe.
Wato, wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman.
To, wannan rahoton da muke so mu kawo muku, wanda kuma shi ne ya kamata mu kawo muku, wato shugaban hukumar zaɓe ne na Najeriya, Mahmud Yakubu, yake wa Nasiru Adamu da kai bayani kan abin da ya sa suka ɗage zaɓen.
Dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce nan ba da Juma'a ba za su gana da masu rarra tsaki domin fitar da matsaya kan ɗage zaben, ta mako ya nuna ɓacin ransa nema da cewa
to ba mu zata ba.
Bayan shafe wuni ana tare da raɗin yiwuwar ɗage babban zaben Najeriya a yau Asabar ɗin nan, shugaban hukumar zaɓe ya bayyana ɗage zaben zuwa 23 ga watan nan. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ƙara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an ɗage shi daga 2 ga watan gobe zuwa 9 ga watan na gobe.
Wato, wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jigila na kayan zaɓe, ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya ƙarfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata. Asabar da wannan dalilin, hukumar zaɓe ta yi taro ta ɗage wannan zaɓe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu. Zaɓe na biyu wanda a da muka shirin za a yi 22 ga watan March, yanzu an ɗaga shi zuwa ranar 9 ga watan March.
Da zarar kammala wannan bayani, Farfesa Yakubu bai amsa wata tambaya ba sai ya fice daga babban ɗakin taron. Da rakiyar manyan kwamishinonin hukumar da suka hada da Amina Zakari, Festus Okoye, Muhammad Haruna da sauransu. Ɗage zaɓe a Najeriya ba sabon abu bane, don hakan ya faru a 2015 da hakan ya haddasa caccaka daga 'yan adawa a lokacin wato jam'iyyar APC da ke kan karaga yanzu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
To, a gaishe ka Nasiru, to yanzu kan bari mu tafi Yola wajen Ibrahim Abdulaziz domin mu ji martanin shi Atiku Abubakar da sauran mutanen ita Yola ɗin da kuma Taraba.
dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yace nan ba da jama'a ba za su gana da masu rarra tsaki domin fitar da matsaya kan dage zaben ta mako ya nuna ɓaci ransa nema da cewa
to ba mu zata ba
mamaki kenan dage zaben
kware da gaske baka dage zabe sauran awowi kadan ayi zabe in zaka daga zabe sai ka daga zabe ko in saura kaman sati daya amma ba za ka daga zabe saura yan awowi kadan
ba ku ka fahimta da daga wannan zabe da aka yi
za mu je mu tattauna you know a jambiyance in na koma Abuja yau insha Allah
aka ce ni kira ka wai Nigeria
su yi hakuri kuma bayan sun yi hakuri kuma don Allah da Annabi su fito su yi zaben nan
tun farko ma dai sai da jami'ar PDP a jihar Adamawa ta soma mai da martani ta bakin shugaban jami'ar a jihar Barrister Eti Shehu wanda ya ce fa akwai lauje cikin nadi dangane da dage zaben da aka yi a yanzu
dage zaben kan ya ba mu mamaki amma shirin magudin da suke yi ne bai ba mu mamaki ba don sun dade suna gogarin yi
amma ba shi ne farko ba dage zabe a Najeriya amma ka dinga tashi da magudin zabe
eh kware kuwa ba dage zabe na farko ba amma daga zaben da aka yi a 2015 an daga zabe ne kafin lokacin zabe wannan kuma a ranar zaben aka daga zabe don haka shine na farko
to wai ko me talakawa ke cewa ga ma da ta bakin wasu a jalingo fadar jihar Taraba
sunana honorable Umar Suleiman ni ne coordinator na Buhari Nation Forum Taraba State to alhamdulillah gaskiya da yake mun gama shirye-shiryen mu domin zuwa kada kuriya aka ce kuma daga abin da ba dadi sai dai kuma watakila da yake akwai abubuwan da suka hango wanda mu ba mu hango sa ba sai dai mu yi fata Allah ubangije sa dagawa din ya zama alkhairi a gare mu
mai magana Hussein Ismail daga jihar Taraba a cikin wannan gari na Jalingo gaskiya a ra'ayina amu a matsayin mu na talakawan Najeriya ba mu ji dadin dage wannan zabe da aka yi ba dan menene idan ka lura yadda jama'a talakawa suka yi harama wasu sun tashi daga garuruka sun tafi sun bar ayyukan su dan menene dan zuwa su jefa kuri'a amma kwatsam hukumar zabe ta ce ta dage zabe da kan ba tun lokacin da ake cewa ana shirin wannan zabe me yake faruwa ba a rarraba kayan zabe har kwana daya ko zuwa biyu kafin zabe ba
yanzu aka tuni wasu ma'aikatan wucin gadi da aka dauka domin gudanar da aikin zaben suka nuna ɓaci ransu musamman waɗanda aka tura yankuna mai nisa kamar yadda wannan bawan Allah ya bayyana halin da suka tsinci kansu da aka dage zaben
gaskiya ba mu ji dadi ba na saboda ba kamin wahala muka sha ba inda mun ji da aka je mu waje da aka ba mu sauki ba waje mai kyau bane makaranta ne sannan gashi ba wajen kwanciya mun kwanta a kasa ba ruwa ba alwala da mu babu ruwa sai mun sake shiga wani fadama mun je mun tono ruwa kamar kamun mu zo mu alwala da shi sannan ba abinci don majority mun je wajen ne ba abinci abinda da mu ci ma ya gagara mun shiga cikin gari mun samu abinci ba haka mu kwana da yunwa to muna tsammani zamu tafi mu je mu aikin zabe aka zo aka ce wai an daga zabe to ni dai yanzu bai shawara kan zan kuma ko bazan koma ba gaskiya
koma da menene dai yanzu za ci gaba da cece ku ce dangane da wannan dage zaben Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla yanzu kuma zamu je jihar Plateau inda wakiliya Sashin Hausa Zainab Babaji ta zagaya a birnin Jos ta ji abin da mazauna birnin ke cewa game da dage zaben
yayin da zazzaga wasu wuraren da aka saba gudanar da zababbuka a nan cikin birnin Jos na tarar da wasu mutane sun yi tagumi suna nuna alhinin su kan rashin gudanar da zaben yayin da wasu kuma sun yi gungu suna tattauna batutuwan da suka haddasa dage zaben da tambayoyi da basu samu mai ba su cikakken ansa ba
Muhammadu Sabi Umar gaskiya ni ban ji dadin wannan dage zabe da aka yi ba saboda kowa al'umma an ga masa mun bar abin da muke yi mun zauna a gida dan mu jira lokaci mu zo mu kuma sai da aka wayi gari aka ce mana an daga amma gaskiya mu ba mu ji dadi ba
sun yi bayanin cewa kayayyakin zabe basu kai wuraren da kamata ba
to wannan laifin su ne ai tunda an biya su komai da motoci da tsaro da komai an ba su sune ya kamata su dauka wannan kaya su kai ba mu masu zabe ne zamu je mu dauko ba
sunana Vincent John gaskiya ni ban ji shi da dadi ba ya kamata a ce wai an gaya mana ahead of time mu san yanda zamu shirya wata ran sai dan mu tashi a bacci mu ji wasar da Nigeria
sunana Augustine Dallaji daga Basala Kagamen gaskiya daga zaben nan ban ji dadin daga zaben nan da aka daga zabe ba me ne daga zabe
ai sun daga cewa sai zuwa sati mai zuwa shine za a yi ba wai an hana zaben kwata-kwata
zuwa sati mai zuwa da mu sun saba shirya ba me sun sa su sa zabe ran 16 ga wata
sunana Bakar Bala gaskiya muna alhini da wannan yanayin saboda mu an tilasa mu zaman gida dole ba biyan bukata kenan
sunana Demola Adegbite. Mu da mun shirya da Allah kuma zai mana nashi.
Amma yaya shafi harkokin ku wato na kasuwanci?
Ato yanzu dai sun jamu baya ko sun ce shekara mai zuwa muna jiran su.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan dage gudanar da zabe da aka yi. Da na leƙa hukumar zabe mai zaman kanta a nan jihar Plateau kuwa, jami'an tsaro kadai na tarar a harabar. Jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben Osaratin Imahiye Rebo, wanda ya yi bayani ta wata kafar yada labarai, ya ce jihar Plateau bata samu matsalar kayan aiki daga hukumar ta ƙasa ba, sai dai an samu tsaiko wajen rarraba kayayyakin zaben zuwa ƙananan hukumomi. Tun farko kwamishinan zaben a nan jihar Plateau Malam Halilu Fai ya mun bayani irin matakan da suka ɗauka.
Mun riga mun gama yawancin rabe-raben zuwa ƙananan hukumominmu guda 17. Ma'aikata dai mun riga mun kwashe su, mun kuma yi musu training, sannan kuma an yi posting nasu a duka wayannan local government dinmu guda 17 din.
Har lokacin da nake hada wannan rahoto dai jama'a ba su saki jikin gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba, domin kuwa shaguna da dama sun kasance a kulle, yayin da mutane kima na tarar a babban kasuwar Terminus. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
An gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu lula mu je jihar Lagos, mu ji su kuma me suke cewa ga baban gidan Jibril.
Bayan ayyana dage zaben shugaban ƙasa da kuma na gwamnoni da 'yan majalisu na tarayya da na jihohi da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi a safiyar yau, wasu mazauna birnin Lagos da suka shirya wa zaben sun bayyana mani ra'ayinsu da cewa ko kaɗan ba su ji daɗin dage wannan zaɓe ba. A ziyarar da na kai wasu daga cikin mazaɓu a unguwar Agege a birnin Lagos, na tara su babu kowa kamar da yarda malama Ummi Agege ta shaida mani.
To gaskiya dai da farko da muka ji abin ya dan taba mu, amma kuma daga baya sai muka yi tunanin wataƙila haka Allah yana nufin wani abu ne ya kawo dagewan, to mu dai fatan mu Allah sa hakan ne fa alkhairi.
To wani shawara gare ki ga masu zabe, domin akwai wanda tuni har sun fusata sun ce ba za su ma fito zabe ba mako mai zuwa.
Shawaran da na zan ba su wanda suka fusata cewa ba za su fito zabe mako mai zuwa ba, da su yi hakuri su fito, su yi tunanin cewa wataƙila akwai wani abu da Allah yake nufi aka dage zaben nan, saboda haka sabon sati da aka ce su yi hakuri su fito su yi zaben.
Shi ma bangaren sa Alhaji Umar Atana dake zaune a unguwar ta Agege ya bayyana mini cewa bai ji daɗin dage wannan zabe ba, sai dai kuma hakan bai kamata ya sa masu zabe su karaya ba, su fito kwansu da kwarkwatansu a mako mai zuwa domin kada gurbin nasu kamar da hukumar zabe ta yi alkawari.
To wannan zabe da aka dage wato ba farau bane a wannan kasa ta mu ta Najeriya, kuma a tarihin demokaradiyya da muke ciki. Bahaushe yakan ce kakan na shirin naka kuma Allah na nashi.
To wasu na korafin cewa su ba za su ma fito zabe mai zuwa ba, me zaka ce gare?
A'a, cewar ba za ka fito zabe saboda an dage zabe wannan bai zama hujja ba.
To sai dai binciken da na gudanar a hotel dake birnin Lagos, inda wasu masu sa idan ke zaune, wani ma'aikaci da baya son ambace sunansa ya bayyana min cewa su kan gaba ta kai su wai gobarar titi, domin kuwa akasarin masu sa idan za su ci gaba da zama a irin wannan hotel din ne da cin abinci da kuma biyan kudade. Baban gida Jibrin, murai Amurka daga Lagos.
To a gaishe ka baban gida, ba masu hotel kadai ba, ko a cewar Murtala Faruku Sanyina akwai wasu da suke jin daɗin dage zaben nan. Mu je Murtala.
Idan ma kowa a Najeriya bai ji daɗin dage gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ba, to banda 'yan jam'iyyar APC a jihar Zamfara, musamman magoya bayan ɓangaren 'yan takarar gwamnan jihar Abdulaziz Yare. Har ya zuwa daren jiya dai jam'iyyar ta APC a jihar bata san makomarta ba a zaben, sakamakon matsayar hukumar zabe na cewa jam'iyyar a jihar ba ta da 'yan takara a zaben na bana, kuma ba a bada wata sanarwar warware wannan matsayar ba kwatsam sai ga sanarwar dage zabe.
A sunana Aminu Isa Walin Bin Yaro. Alhamdulillah, wannan zabe da aka daga shi ya zan alkhairi gare mu, domin rashin daga shi zai kawo danna doka ta ƙasa wadda kotu ta Sokoto Court of Appeal ta bada hukuncin da cira ma kotu dake Abuja, wadda ita hukumar zabe take ikirarin ta dauki decision dinta.
Sunana Sadiq Sani Sadiq. Alhamdulillah, duka yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi, wanda ya nuna mana wannan rana wadda mun kadade muna jira. Ni na ji daɗin dagawa. Akwai matsaloli da yawa ba jihar Zamfara hatta da wasu jihohi, muna guri muna fata dagawar gada an kai duk inda matsala take tun daga matakin abga har zuma har PDP har APC su danke matsalolin domin a yi zabe lahiya a wace lahiya wanda ya ci a ba shaki
to sai dai a bangare daya duk da yake yan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar da suke ta murnar matsayar hukumar zaben duk da yake basu ji dadin dage zaben ba to amma suna ganin ba wani tasiri da hakan zai haifar
sunana Honorable Nasiru ya kamata kauran namoda wannan abu ba an daga zabe bane a dalilin jam'iyyar APC a jihar Zamfara domin ba ta da yan takara ya zuwa jiya da asuba kanin ma a fada an daga zabe jam'iyyar APC ba ta cika yan takara jam'iyyar PDP ko gobe aka ce a aza kuri'u a aza akwatunan zabe za mu iya kada jam'iyyar APC ko da ta samu yan takara al'ummar jihar Zamfara sun riga sun dau haramin zaben jam'iyyar PDP a jihar Zamfara don haka babu ba ta da wani alaka da daga zabe na manufar jam'iyyar APC a jihar
amma ya kaji da aka daga zabe ya kuka ji
eh ban mu ji dadi ba kam domin mun riga mun shirya aiwatar da shiga wannan zabe da karfin mu
to ko wannan kan iya kasancewa wata dama ga jam'iyyar APC a jihar domin samun shigar yan takarar ta a zaben tambayar kenan da nayi wa kakakin gwamnatin jihar ta Zamfara Ibrahim Dosara
to fatan mu kenan dai a tabbatar da cewar yan takarar mu duka gabaki daya sun samu shiga kuma an yi zabe da su a lokaci guda tare da sauran zabubbuka wannan shine fatan mu
kana ganin akwai yiwuwa haka din
to wannan kuma ta rage ga ita hukumar zabe sai irin abin da suka yanki shawara akai
da tsakiyar dare ne dai hukumar zaben Najeriya ta bada sanarwar dage babban zaben kasar da mako daya lamarin da yasa al'amuran yau da kullum suka dawo tamkar yadda aka saba a babban birnin jihar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To gaishe shi kamar tala jama'a kuna jin rahotanni na musamman kan zabe da ba a yi ba a Najeriya da ke zuwa muku daga nan Washington a sashen Hausa murya Amurka da Mustapha Sakutu ta da Maryam Dauda muke nan yanzu kuma a waya muna ta da Grace Aliyu Abdu wacce tana can a Najeriya din. To Grace me ya biyo bayan abin da ya faru yanzu?
Ai kamar yadda shi shugaban hukumar zabe Professor Mahmud Yakub ya sanar lokacin da yake sane da dage wannan zabe ya kira taron masu ruwa da tsaki domin yi musu bayani kan dalilin da ya sa hukumar zabe ta dage wannan zaben. To karfe biyu na rana agogon Najeriya aka kira wannan taro duk da yake dai ba fara shi da wuri ba duk masu ruwa da tsakin da ya kira masu ruwa tsakin nan sun hada da masu sa ido kan yadda za a gudanar da zaben nan na kasa da kasa waɗanda da dama suka shigo Najeriya nan fiye da makonni biyu da suka shige da 'yan siyasa 'yan takarar shugaban ƙasa shugabannin jam'iyya da dai sauransu suka kasance a wannan zaure da 'yan jarida da suka fito daga duk ƙasashen duniya sun kasance a wannan zaure ya yi dogon jawabi inda ya bayyana dalilan hukumar zaɓe na daga zaɓen suka matsar da shi da mako ɗaya da ya haɗa da rashin isa kai kayan aiki a waɗansu mazaɓu ko kuma waɗansu jihohi da kuma kalubala da hukumar zaɓe ta fuskanta inda aka kona ofisoshin hukumar zaɓe da dama da ya bayyana da ya shafi kayayyaki da suka tura da dai sauran batutuwa da ya bayyana a wannan wuri. To su waɗanda suka kasance a wannan wurin jam'iyyun shugabannin jam'iyyu ko kuma 'yan takarar jam'iyyu daban-daban sun bayyana baƙin cikinsu da ɗauke wannan zaɓen abin da ya dame su a cikin musamman shi ne yadda hukumar zaɓe ta bari sai ana sa'o'i da za a gudanar da wannan zaɓen da ta ɗage suka
ce
in kasan tana da
mun ji zuwa yanzu cewa mutane ba su ji daɗin abin nan ba amma idan aka dubi shirin zaɓen da musamman dalilan da su shi shugaban hukumar ya bayyana cewa akwai matsalar kai kayayyakin aiki kun ga wasu alamomi na cewa an koma wajen ci gaba da kai kayayyakin aikin da magance matsalolin da ya ambata din.
To abin da ma wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da su 'yan takarar nan suka yi musu suka ce da so su da sun fi so da suka fuskanci wannan matsala su kira su gaya musu ga matsalar su ma su ba da shawara suka ce su kafin yanke hukunci su kaɗai yanzu babu tabbaci cewa nan da mako guda ɗaya ɗin nan za su iya shawo wannan kan wannan matsalar ya fi da tabbacin cewa za a shawo kan wannan matsalar sun kuma bayyana cewa ita hukumar za ta ba su kuɗaɗe ne domin su sake duk kuɗaɗen da suka kashe daga kama daga tura wakilai da dai sauransu.
To a gurguje gare to an ce lokacin mu yana kurewa kina jin kamar yadda muke ji suna cewa kila ba za su saki fitowa zaben nan ba kuna jin irin wannan maganganu a wurin mutane?
Eh mutane sun bayyana waɗannan ra'ayoyi amma waɗansu 'yan takarar da na hira da su suka ce su dama waɗanda magoya bayan su suna zaɓe ne ba don kuɗi ba, dalili da haka ko da za a ɗaga shi sau ɗari suna da yakinin cewa magoya bayan su
za su. To madalla, to za mu tsaya da ke nan, mun samu lokaci za mu sake dawo maki. Mun gode.
To madalla.
Yanzu kuma za mu je jihar Kano, inda masu sanya ido a kan zaɓe da kuma 'yan siyasar kansu 'yan takara suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Ga Muhammad Kwari.
Baya ga haka, zirga zirgar jama'a a sassan birnin ta yi ƙaranci, lamarin da ya sanya galibin tituna suka kasance babu ababen hawa kamar yadda ya kamata. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da 'yan siyasa, musamman waɗanda suka tsaya takara, ke bayyana alhininsu game da wannan mataki na hukumar zaben Najeriya. A jiya, Hawa Ibrahim El Yakub da ke takarar kujerar Majalisar Dattawan Najeriya daga mazaɓar Kano ta tsakiya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NPM na cewa,
mun ji takaici hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda shugabanta ya fito ya gaya wa duniya cewa lallai a shirye suke, ya jaddada wa duniya cewa babu wata gaba, babu wani dalili da zai sa su janye wannan zaɓe. Wannan ne ina ga gaskiya rauni ne na gwamnati, faɗuwa warwar da suke tunanin za su yi akan wannan zaɓe. To mu dai muna cewa dai gaskiya ba za mu yarda ba da wani makarkashe ne, a tabbatar cewa wannan dalilai da aka a fito da su fili mu ga su ne dalilan. Kuma muna jan hankalin gwamnati wannan mataki da aka dauka na cewa ranar Asabar mai zuwa za a kada wannan ƙuri'a, kada a sake a canja wannan rana, saboda mu gaskiya an bata mana rai, saboda mu a shirye muke, mun gama yin komai, mun saka gaba kiɗai abubuwan da ya kamata mu saka, mun bi doka yanda ya kamata mu bi doka.
A nasu bangaren, kungiyoyin sanya ido akan wannan zabe na bayyana mamaki akan wannan mataki ko hukunci na hukumar zaben Najeriya na ɗage zaben. Kwamara Abdulrazzaq Alƙali shine daraktan guda cikin kungiyoyin da hukumar zabe ta amince su sanya ido akan wannan zabe, wadda ake wa lakabi da Organization for Community Civic Engagement.
A dare karfe ɗaya a ce an yanke hukunci cewa zaɓe za a ɗaga shi da sati ɗaya. Wannan dalilan da suka bayar na tsare-tsaren kai kaya bai kamata ma ya zama batu ba. Menene ne operational ɗin? Abu ne na jami'an tsaro, wanda jami'an tsaron nan yau an fi shekara biyu ana zama mitin da su kullum, ana tattauna yadda za a yi wannan zaɓe. Kuma zaɓe ya kamata ta hattara, wannan abin yana da matuƙar muhimmanci domin imata da darajarta da darajar zaben namu ma a duniya da idan 'yan Najeriya. Yanzu fa nema take ta kare, ba a nan ta tsaya ba. Kayansu da aka tura na yin zaben, wanda suka riga suka shiga jihohi da saƙo da lunguna, yanzu waye zai iya kare wa'annan kayan har tsawon sati guda ba tare da wani ya ce ya yi mu'amala da wa'annan kayan ba, wadda mu'amalar da ba ta dace a yi da su.
Haka zalika, kwamarar alkali ya shawarci hukumar zaben dangane da buƙatar ofishin attorney general na tarayya game da 'yan takarar jam'iyyar APC a jihar Zamfara.
Kamar shi attorney general na ƙasa ya umarci da hukumar zaɓe ta dakatar da zaben jihar Zamfara, wanda kada a yi na 'yan majalisa, kawai sai dai a yi na zaben shugaban ƙasa, saboda a ba su dama su shiga. Haka ribas ma 'yan sanda da fita har zanga-zanga suke. So a wannan ɗintakin ina jan hankalin hukumar zaɓe kada su yarda a yi amfani da su a shigo da wani abu, wata buƙata ta wata jam'iyya ta shigo ta faɗo ciki. To fa in suka yarda haka, duk abin da masu ruwa da tsaki na ragowar jam'iyyu da 'yan takarkaru da hatta mu kanmu masu kallon abubuwa da yake gudana, za a iya zargin su da wani babban al'amari wanda ba san iyaka inda zai tsaya ba.
Kwamarar Abdulrazzaq Alƙali kenan guda cikin masu sanya ido akan zaben Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaishe ka Mahmud, jama'a kuna jin sashen wasu murya Amurka Washington yanzu kusan karfe 10:29 na safe fa a nan Washington DC. Idan kana so ka zama ɗaya daga cikin za su kira mu su bayyana mana ra'ayi can an jima kaɗan, idan mun buɗe layukan mu ka rubuta wannan lamba. Wato ma'anar tarawa sannan 1-202-205-6555. Yanzu bari mu cilla zuwa Bocin Yakubu, inda Abdulruhab Muhammad ke jira ya ga mana abinda mutane ke faɗa a can.
Rahotanni daga hukumar INEC ya nuna cewa shugabannin hukumar INEC din sun shafe tsawon daren jiya suna tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da batun zaben kafin a cimma matsaya na soke zaben. to a dangane da hakan ne na zagaya cikin garin Bauchi domin jin ra'ayin wasu yan jihar kan batun dage zaben.
Sunana Abdul Fatai wanda ake ce ma Kocola a jihar Bauchi Nigeria. A matsayina na dan Nigeria kuma wanda na san cewa duka muna da addinai guda biyu Christianity da Islam wanda a kullun idan kaga abu ya canza a lokacin sa da ya canza din nan to babu wannan mai lokacin sai Ubangiji. Mu abun farin ciki ne a gare mu ma ƴan Najeriya kila akwai wani abun da yake iya tasowa wanda mu ba mu sani ba Allah kuma ya ce
24 heures sur 24 VOA Afrique.